sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Amurka da Burtaniya da wasu manyan kasashen duniya sun cimma wata gagarumin yarjejeniya a jiya Asabar na karban haraji mai tsoka akan manyan kamfanoni a duniya kamar Google da Facebook da Apple da kuma Amazon. Wannan mataki zai kai ga tara biliyoyin dala da zai taimaka wa gwamnatoci su tunkari matsaloli da suka biyo bayan annobar COVID-19, inda kungiyar kasashe 7 masu karfin tattalin arziki a duniya suka amince da karbar akalla kashi 15% a matsayin mafi karancin harajin manyan kamfanonin duniya. Kamfanonin za su biya haraji mai yawa ne a kasashe da suke ciniki. Ministocin kuɗi da kasashe 7 sun ci ma yarjejeniyar tarihi ta sauya tsarin harajin duniya da zai yi daidai da buƙatar duniya kan fasahar zamani, inji ministan kuɗi na Burtaniya Rishi Sunak bayan ya jagoranci taron na wuni biyu a birnin London. Yau Lahadi ce ranar bukin cika shekaru 77 da rundunar ƙawance suka isa Normandy na ƙasar Faransa domin kubutar da Turai da kuma ƙoƙarin sauya alƙiblar yakin duniya na biyu. Ranar 6 ga watan Yuni shekarar 1944 ne aka yi jigilar mayaka mafi girma a tarihi da ya hada da rundunar ƙasa da na ruwa da kuma mayakan sama. Kusan sojoji 160,000 ne suka isa garin na Normandy daga ƙasashe da dama ciki har da Amurka da Burtaniya da kuma Canada. Wannan gagarumin bukin yakan tattaro dubban baki masu yawon bude ido zuwa Normandy, amma wannan ce shekara ta biyu da bukin ya huskanci koma baya saboda annobar coronavirus. A jiya Asabar, gwamnati ta ce adadin mutane da suka mutu a cikin hari da 'yan bindiga suka kai mafi muni a Burkina Faso a cikin 'yan shekarun nan ya kai mutum 132, bayan da wasu mahara suka kai farmaki a arewa maso gabashin kasar mai fama da ayyukan 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci. 'Yan bindigan sun kai harin ne a cikin dare a ranar Juma'a, suka kashe mutane a ƙauyen Sulhan a cikin gundumar Yaga da ke kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Nijar. Sun ƙona gidaje a cewar sanarwar gwamnati. Gwamnati ta ayyana makokin ƙasa na kwanaki 3, inda ta kuma kwatanta maharan da 'yan ta'adda, ko da yake babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin kai harin. Wasu mutanen ƙauyen su 40 sun ji rauni, inji mai magana da yawun gwamnati Hussein Tambura yana faɗa wa manema labarai. Hare-haren ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci da ke da alaka da Al-Qaeda da kuma ƙungiyar IS na yankin Sahel a Afirka ta Yamma ya ƙaru ainun tun farkon wannan shekara, musamman a Burkina Faso da Mali da kuma Nijar, inda aka ƙona fararen hula. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, rundunar tsaro Myanmar sun yi arangama da wasu mutanen ƙauye da ke rike da taya da gwafa da kuma kwali da baka, yayin wani binciken makamai a yankin Ayeyar Wade. Kana kafafen yada labaran yankin sun ce an kashe mutane 20. Sashen labaran talabijin kasar ya ce an kashe wasu 'yan ta'adda guda 3, kana aka kama wasu 2 a ƙauyen Hilaiswe, yayin da rundunar tsaron suka je su kama wani mutum da ake zarge da shirye cin amanar ƙasa. Mai magana da yawun gwamnatin sojan bai amsa kira da Reuters ta yi masa ba domin jin ta bakinsa game da tashin hankali a ƙauyen da ke cikin garin Kuyamfiao na yankin Ayeyar Wade. Reuters bata iya tabbatar adadin mutane da suka mutu a cikin wannan rikicin ba. Wata ganawar da aka yi a ranar Juma'a tsakanin shugaban mulkin soja Min Aung Hlaing da tawagar kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ta ASEAN a takaice ta haifar da fushi a wasu sassa na Myanmar a jiya Asabar. Babban jami'in diplomasiyyar Pakistan ya fito karara ya faɗa a karon farko cewa ma'aikatarsa ta yanke alaka da mai bada shawara akan tsaron kasa a Afghanistan Ahmadullah Muhim dangane da mummunar kalamai da yayi game da makwabciyar su a kudu maso gabashi wanda zai iya gurgunta zaman lafiyar yankin. Sha Mahmud Quraish ya yi kalaman ne mako guda bayan da wata majiya mai tushe ta faɗa wa muryar Amurka cewa Islamabad ta aike wa Kabul ba a hukumance ba cewa ba za ta ƙara yin wata mu'amala da Muhib babban jami'in tsaron ƙasa a Kabul. Ya dade yana zargin Pakistan musamman sojojinta da baiwa ƙungiyar Taliban taimako a ƙasarsa, zargin da ita Islamabad ɗin ta musanta.
Shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, wanda a yau ni Haruna Mamman bako daga nan birnin Kwannin Janguriyar Niger zan gabatar muku. Kuma mun leka ne a kasuwar Bisashe ta garin birnin Kwanni dake ci a kowace Laraba, ga yanda abubuwan da muka dauko ya kasance a wannan kasuwar.
To shirin kasuwa a kai miki dole ga mu yau mun iso nan cikin kasuwar Bisashe ta birnin Kwanni domin ganin yanda abin ke tahiya, kuma ga Bisashe na an kawo sosai sosai cikin kasuwa. Muna kewayawa, muna diddibawa sannu sannu. Ina dillalin awaki? Ina dan tallu dillalin awaki shike? Ina yake? Bismillah. Asimu barka da warhaka.
Barka ka dai Haruna Mamman bako, muna lafiya.
Ga awaki kala kala, ga wata ya kanana mun taba mun ji kakana abin shike.
To wannan ya karma da ka taba dai jika 8 da rabi aka saita ba a bari ba.
To ita ko wagaga ta yar burguma burguma ta kusa gare ta fa.
Kuma jika 22 an sai ba a bari ba.
To wagawa ita ko babba wata wagga.
Kuwa ce wannan ita kuma jika 25 ba a bari ba.
To abin kwataya ba a bari yau da sahi ko kakana abin ka tahiya.
Ba bari na abba ai ba da gare ne.
Ga wani bakin busuru ta ina gani mai gashin game
shi kuma jika 16 aka sai shi
ba wa da bari ba.
Eh ba a bari ba.
Ga wani dan matashi nan shi ma ya fara tsirowar game sannu a hankali
shi kuma jika 15 aka sai shi shi ma ba a bari ba.
To ga wani nan mai manyan kahoni shi ko
jika 14 aka sai shi ba a bari ba.
To an yi albarka?
Eh duka an yi albarka.
To an dan taba an sai suwa ko ba a wa da sai da ko in ba albarka aka ta yi?
Ana nan ga sai suwa na dan duk wanda an ga sai in ya kai ga a sai suwa sai a sai
dashi.
Eh insha Allah
mun gode. Duk da wani mallami da ya zo sai mika to sai mallami mai sunan kare tukuna.
Da barko, assalamu alaikum, suna na Usman.
Usman daga wani gari kake tahi?
Cikin Kwanne nake.
To mika to sai?
Nazo neman bisa ne.
To wace kala ka to bida?
To nazo neman tumkiya dai ko rago abin da ya sauka.
To yanzu ka lwatsa ka taba mika jiya?
Wallahi na taba na ji amma sai a hankali yanzu.
To mika ka nuhi da sai a hankali?
Sun ma'ana kudin su sun yawa.
Kudi yayi abin yayi tsada.
Yayi tsada gaskiya.
To wane ka taba wanga me yankan battal din ga?
Nan yanzu na mun kai so nan da can dai mun kai.
To can baya da ka taba ni ka ji an ce ma
daga 50 sai 60
kai ko kana son ka samu mai yadda madamaka
madama zuwa 45.
To kana kewayawa kenan
ya insha Allah.
To Allah ya ba da safa. Yawwa. To mun sadu da wani nan shi ma ya taho Bisashe kakka ko to kai sai wadi dai sunan ka Alhaji Takwana.
Alhaji Garba mai sai da nama Kwanni.
To bi ka taho
mun ka zo sin.
To ka lwatsa wa'anni iri ka taba
kamar muna sayan raguna muna sayan awaki duk wanda ta samu.
To yanzu ya kaje kasuwa inda ka zo ka duwa ga ka taba yanzu
ha gaskiya Bisashe sun dan tashi yanzu suna tsada.
To ka taba ba a bari ba?
Mun saye kuma wasu ba a bar muna wasu an bar muna.
Na ko ko anda kun karge kun ka saya?
Aw.
To kuma da yadda madama abin?
To abin latsa na kin dan ka dan samu sauki dan samu tsada amma yanzu bisa ta dan tashi akwai tsada.
To gaskiya gode. Me sunan ka?
Muhammadu Muntari.
Muhammadu Muntari dillalin raguna ko?
Ah, me sai da raguna.
Me sai da raguna? To an ga gashi babbana mun lwatsa mun ji lalle akwai harka sosai.
Eh.
Nawa an ka taba?
inda sa bayan ka sai shi
yanzu an sai suwa ko ba a sai suwa ba
gaskiya ba a sai suwa ba
to ga wani nan baya gare mu shi na engizan mu shi ma
inda sha ke
an ka sai ba a bari ba
ba bari ba
to ga wani can shi kuma mai yankan ja da hori shi ko nawa an ka taba
175
shi ma ba a bari ba an yi albarka to ga wani can to barkallah ka gane shi ai lum 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 shike shi ko nawa an ka lwatsa shi 175 to ya aka yi kowane an ka taba sai ya ce ba sai so
to ai ba kan sai so ba al'amarin mutane ne na yau da kullum dan zuwa mina ka ga an kasa da ana so a sai shi shi ne an kasa shi
na'am
to amma sai yanayi na kasuwa wani karon tai gaba tai baya kuma kiran lamba sai ka shiga gari ana kai da kawo ana dabba kaza bala bala to kira ni na zamba
to abinda an magana to ai an ce abin kun kara ma abin kudi yau do bin ya tashi ba da an kasa ban lwatsa ba
to ai abin ba mutane sun kara mai kudi ba yanayi ne na mutane da sun kai kiyo yake aska al'amari na dabba gashi nan dai ya huce
ga ko kuna ganin an kwararo sallah yanzu bari ku tadda farashi ga hinan
ai ba ta suwa bane ka so ita ce ke ta farashin da kanta sai ke ta sauraron shi da kanta ba mutane ke samun bisa shi kudi ba
ga wani mun gamu da shi mai tsadin yuka yayin shi na sai zuwa mallami a sunanka
ni mamari sunana
da wani gari kake tahe
daga nesa
nesa wani ina mi a sunan da
kasantawa department tawa can
can wajen tawa kake to na ga ga kayan tsadi nan nawa nawa aka tsadin yuka
yuka dala 10
dala 10 aka tsadi addawa
adda dala 20
dala 20 aka dwadi to kuma na ga ga yukaye ga hannunka nawa wagga mai yankin jaga ta nan
wagga dala 50 wagga kuma dala
wagga mai jada hori ba
wagga dala 70
ga wata baka babban wurin
wagga dala 80
to ana sai an dan tattaba ko ba awa da sai suwa ba ta goda
ba fara sai da ba
ta dan zuba awa da sai suwa ba to an dwada ko ba dwada ko guda ba
dala
to masu yanka na ka dwada ma ko kan ko dai kan suna kai abin ga masu yanka yagwai
masu lemu da masu shayi duk suna radi kai gaji ku
gawo ga munan mun kawo wajen ɗan shanu bangaren shanu mun sadu da dillali guda miya sunan ka mallami
maman dan rani
maman dan rani maman to maman dan rani ga wani nan ga guda nan mun ga wani maraki tubarkalla ga hinan shina wurga gomu nawa shike shi nawa an ka ta
225
an kai albarka ba sai so
an sai so an sai so
an sai so an amshi kudi to sai wani kuma ga wani dan karami ce ina gani an darme
jika 65 ba a bari ba
dan dawon ce jika 65
ba a bari ba
ba a wada bari ba to ga wani nan me shi an sai so nawa an ka taba shi
jika 120
jika 120 kuma an karbe kudi an sai so ita wagga nawa an ka sai so
ka 150
kuma amshi kudi ana ya ce kasuwa ta ba suwa sosai yau tun da suwa hake
insha Allah mu dai gare mu kan ta ba
amma an koka an ce abin farashi ya tashi yau sosai ha
to mu dai bakin abun da mun ka kammala gashi
shi kun ka taba
ne shi mun ka taba
to mun gode ni a sunan ka mallami
sunana Musa
da ina ka taho sayan bisashe nan wurin ga tun da mun gane ka wurin shanu nan wurin ga
daga babu doli
babu doli to ya ka ga kasuwa yau
to kasuwa ga tanan dai mu dai ma dan tambaya Allah a sai san muna Allah aya a kota da dai
ka taba ko baka wada sayan ko guda ba to isuwa ka
ban sai ba tukuna
to yanzu wanda ka taba ni ka ji an ce
eh ka saba inda bet
to ka canga sadaka saba sayan irin ne kaka ka gani yanzu
to gaskiya ka canda bai wuce shika 40 uwanga
eh amma yanzu abin farashi ya ta
ya dan hau an ce 75 kenan ka da 35
na'am muna tare da wanda lalimi ya sunan ka
suna dan zuzu da bisu
to dan zuzu da bisu gashi an ce an taya hajji kan 70 da bai kace an yi albarka
an yi albarka 70 na zan da mai abai bari ba
to ga wani baki ce ina gani shi ma
amanin da 10 mai abai bari ba
shi ma bai bari ba
matakin nan
ga wata can mai horin gashi
horin goshi 100 mai abai bari ba
ba a bari ba
bari wacce zakka 85 ba a bari ba wacce zakka 113 a bari ba
to yau duk kwatta ya ce mai na akai ba a bari ba kenan
shanu ababu kwarai
babu shanu kware
shanu sai
to in babu shanu kware sai a yi ta cadage da
wata zakka 127 wanga 145
do an ce sai so
an ka sai so an yi anyan labarka
to me aka jira ba a ganin gashin rana kai hi tana buga sosai in rammare ce kuma abin
sai so akai dole sai so akai insha Allah
tunda babu su sosai
babu su su kala da in su so
dole masu so dole su ba da kudi
dole su ba da kudi sai shanu na babu kware
to
ai ina dan zuwa da su
to jami'ar sunanka
Adam mai dariya
Adam
mai dariya
Adam mai dariya daya da wani gari.
Masalata.
To kaga kasuwar yaggoi take gashi nan.
Alhamdulillah kasuwa alhamdulillah.
Ka samu na yaggoi kala kala nawa nawa mi Allah cin ko wani daga ciki.
To lalle ya wadanga muna sai da na 20-20.
To wadanga masu launin bula da
da ja. Muna sai da na 10-10 ga hotel.
Wadanga yan kanana kanana.
Eh su kuma sai da gindaye 40-40.
Kaman na shanu.
Na shanu.
Wanda aka darba shanu.
Eh shi ko na jaki shi aka sai su 20-20.
Na jakai su aka sai da 20-20.
Da su da babin ne na
jakai. Ana sai yanzu zoce su haza kuwa yanzu an tamu an taba.
Wallahi alhamdulillah ana taba da nan zamani.
Ana taba ko?
Eh.
To ga wasu rabajin ne da ni gani nan su ko.
Akwai yaggoi na 50, akwai na 30, akwai na 20.
To ga wasu nan kuma naga kasa kafa ka taushe su ko.
Ina da wadanga ma sai su 50-40.
Na'am, kuma ana tabawa.
Wadanga su ne muke buga na kafa na nan ga 10-10.
To yanzu na ka taho ko tun da su haka kenan.
Tun da sai dai muke nan ga dai ka sa abin.
Samu an dan tattaba.
Na dan tattaba.
Sannu sannu.
Eh sannu ka diya. Eh sannu.
Ga Latijo mai leda, Latijo mai leda barka da warhaka. Muna ga leda wagga leda ni aka yi da ita.
Ruha
ka ga yi da to ka shigo kasuwa nan ta bisa she ana tabawa mi no no leda take.
Leda 550.
550. To naira ko sefa?
Sefa.
To an taba zoke yanzu an samu an sun kadan tattaba.
To abin da dama dai an gode ma Allah.
Ana gode ma Allah ko?
Ana gode ma.
To to mutana dan sai sannu sannu.
Dan sai sannu sannu.
To kuma kana cewa yanzu na ka shigo kasuwa?
Yanzu ni shigo.
To baka san sab ko bake
dan? Yanzu sab ko ba.
Baka samu kasuwa suwahe bake
dan? Eh tarana tani.
Rana ta yanzu ka son ka taba da tayyama
insha Allah
to Allah ya bada sa'a ga munan bakin kofar kasuwa ana tattaunawa da mutane masu shigowa mallami barka da waraka
barka
da wannan lafiya ko to nan kasuwa mun gaga takardu ana ba su kamar yani abin ke tahiya
shigo Allah goma da Allah
wanda duk zai shiga dala goma wanda kamar mutun shi dai ko yanzu shigo da bisa shi
yanzu shigo kai ko bisa
eh sai in mutun na da bisa
sai mu zai bisa
sai shi ba dala goma
dala goma
in kuma zai hita
dala da bisa haza
da bisa sai mutun zai hita da bisa
wanda bai da ita shi kuma ta shi da mai ita
to in mutun bai to da ita ba a bari ne shi
ba ba sai dai kuma
to yanzu na kun ka to ko tun da su haiku kenan
to mun dan juma zuku
mun dan juma kuma an tattaba sosai ko
alhamdulillah an tattaba
to kuma kuna nan sai kasuwa ta tashi
sai kasuwa ta wace
to mun gode mun gode to muna nan tare da masu kabu kabu nan wurin ga ku bakin kasuwa nan mi jiran mena ku kai sunan ka
ga wannan idi ga da sunan na
wannan gari kake kai
da nan nake
cikin garin
kwanne ke
to nan ga kanan bakin kasuwa kai ga dangada nan
eh wato ina shirin na kana ina shirin da sabon kuma shi to abin kuma har yanzu dai
mutun shi dai ko da bisa
mutun da bisa da kashin ambiya shi gari
kuma da sun da su haka kenan ko
yanzu nan zakar na ganga wannan da kawo cikin gari
to an tattaba ke
mu da tattaba yi
ya sunan ka mallabi
Ibrahim Jaji
Ibrahim Jaji mutun nan wani waje kake
mutun nan kwanne nake
to ga kasuwa ka taya tun daga ka bakin kasuwa na ga kawo ke so
kasuwa alhamdulillah alhamdulillah
ka samu ka doki an bisa shan da kakkai
ga wani ma tattaba kadan kadan din
to abinda ta yanzu na ka zaka kai ma
yanzu na mun ka zo insha Allah
kawo da taba komi tun
da taba ba yanzu Allah har da zamu taba insha Allah
da
ya gode
masu sauraron mu anan muka zo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki doli wanda ni Haruna Mamman Bako ni shirya ni gabatar daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar wanda ya cewa a yau mun kai ziyara ne a kasuwar dabbobi ta garin birnin Kwanni dake ci a kowace Laraba a madadin dukkanin sauran abokan aiki daga nan nake sallama da ku sai in ci muku sai wani karo idan Allah ya so
shirin bi o e Hausa kasuwa akai miki doli
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Allah akwai rayi akwai kuma ceto
saboda haka ma sauraro kira da ke muna da babban murya da mu tafali al'amuran Allah ta yadda muke bazarin tafi mai sarki da kuma yadda muke kuskuren gaskiyar mu kuma wata don gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu da babban gaskiya da tare da aikin da ke nuna ta babban zace a cikin ayyukan mu na yau da kullum sai mu kokata da magance kiyayyar take hana mu amincewa da juna mu yi kokari mu taimaka mu sada salama da adalci kan yadda muke bada hankali domin kyautata rayuwar kasassu ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske ta tare alkumuran Allah muke yi Allah ya taimake mu da samun tafiya
Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan yayi wato weaning a turanci yaye dai wata hanya ce da ake bi wajen dakatar da yaro daga shan nonon uwa kuma tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja likita barka da wannan lokaci to likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan yaye
yaye a likitance shine lokacin da aka fara ba yaro wani abu wanda ba nonon uwa ba da niyyar yaron ya fara karbar abinci har a kai ga lokacin da zai iya samun isasshen abincin da zai iya tsaye da nonon uwa wannan ya dan sha bamban da yadda al'adance mutane suka dauki yayi wanda shi a al'adar mu zaki ga dare dai ne ake dauki yaro amma likitance abu ne da yake tsawon lokaci yawanci daga wata 5 zuwa 6 ake farawa har kuma yaro ya kai kusan shekara a tsaye da nuna wannan abinci da ake sawa ake ba yaro yake fara karba to shi a likitance shi ake cewa weaning wato yare maimakon dauke shi da ake dare daya a al'adar mu kin kirki na wannan bambanci
kai maganan dauke shi da ake yi dare daya zaka ga wasu ma har a kai shi wani wajen a raba shi da mahaifiyarsa menene tasirin hakan ga yaro
to akwai abubuwa da dama na farko dai da bukatar a gane cewar su fa yaran nan su ma mutane ne kamar yadda kowane mutum yake sai dai kawai su kanana ne wala Allah ce a karancin hankali da wayo amma suna da zafi suna yin murna suna yin bakin ciki kuma idan aka raba su da iyayensu abin nan yana damunsu suna da wato abin da ake cewa turanci emotion wanda haka dauki wannan da ake yi zaka ga wani yarin daga ranar da aka dauke shi din nan ya fara kuka mutum gidan ma ba za su yi bacci ba sannan ita kanta uwar za ta iya shiga cikin wani hali yadda za ta shiga cikin matsanancin damuwa wanda idan tana da irin cututtuka kamar abin da ake cewa depression wannan abin yana iya tada shi ko kuma ya ta'azzara shi saboda haka abu ne da yana iya zuwa da matsaloli sosai wani yaron wannan dalilin zai sa ko abincin ma ya gici ko kuma wani yaron ko da wai ba yayi ba uwar shi da za ta yi tafiya na sati ta dawo sai ka ga ta zama mai bakuwa ko yana jin kunyata ko yana ma gudun ya mata magana wannan sati guda kadai bare kuma yayi da ake yin wani lokaci watanni ba saboda haka yana shafar su yana shafar tunanin su yana shafar abin da a turanci ake cewa emotions sun su
to likita menene ma abu na farko da ya kamata a yi kafin a ce an yayi yaro
to abu na farko shine lokacin da yaro ya kai ga ci wani abu banda nonon uwa wato kusan wata shida saboda kin ga ai kafin wannan lokacin yawanci abin a turanci exclusive breastfeeding yaro yana kan nonon uwa ne zalla to daga lokacin da aka kai lokacin da za a gama maganar nonon uwa zalla to lokacin za a fara gabatar da wani abinci to a wannan lokacin abinda ake yi masa na farko ba wai dan ya ce koshi bane ya cika ciki a'a bakin sa ya dan fara to ko wani abinci banda nonon uwa nan da yake sha sai zama kenan a rana dan abinda zai ci din ba wai ya taka kara ya karya bane amma ya fara sanin cewa akwai bambanci kala kala na abinci kuma ya fara karba ana nan yana dan karba kadan kadan ana kara masa shi ma yana sha yana bukatar sai ka ga yawan lokacin da yake neman shan nono ya ragu, kuma yawan abincin da yake ci ya karu, har ta kai ga nonon da yake sha ma ya zama kawai na sabo ne, wai din zai cika mai ciki bane. Wani lokacin sai kasance kawai dan da daddare ne kawai za su sha nono, da rana yana harkokin shi yana cin abincin shi. To a wannan sai kasance ko da an tsaye da nonon abin ba zai dame shi ba, saboda ya kasance yana cin abinci ne dama mafi yawanci ba nono ya, kuma a wannan lokacin baya buƙatar sai an raba shi da uwashi, yana tare da uwashi kuma sai a yi wannan cikin kwanciyar hankali.
To likita, ka yi bayanin cewa wato kamar daga wata shida har tsawon ma shekara biyu ya kamata a ce an tsaida yaro daga shan nonon uwa. To kamar tsawon wani lokaci kenan za a ce yayi yana dauka?
To kin ga daga wata shida nan zuwa shekara biyu kenan ana magana kusan mutum yana da wajen wata 18 kafin a ce an yaye yaron nan a hankali a hankali, ba dare ɗaya ba, a hankali a hankali, yadda zai saba kuma zai karbi abinci kala-kala, sai ya kasance kenan lokacin da zai bar shan nonon babu wani siri da zai akan ko lafiyar shi ko akan cin abincin shi.
To likita, wace hanya ce ma mafi sauki na yaye yaro?
Hanya kenan mafi sauki a fara mai abinci kala-kala, har ya saba da abincin, har ya zama baya buƙatar, baya neman nonon, sannan kuma ba buƙatar cewa sai an raba shi da nonon a lokaci da hankali a hankali ne ake janyewa, ba kuma sai an raba shi da iyayen shi ba. Akan samu matsala sosai a yanayin yadda ake yin yaye irin namu na gargajiya. A wani lokacin zaka ga yaro baya cin komai, abinda yake cin kawai nonon uwa ne, sai ko ɗan kunu kawai, kuma dare ɗaya sai a ce an raba shi da nonon ma. Ana iya samun matsala ta shiga yaro ya samu wato ciwon yunwa saboda wannan. Shi bai fara samun abinci shi ba, kuma dan wanda yake samu din ma san hana shi. To matsala sai ta shiga nan, sai a samu ciwon kamuwa wato malnutrition, sai ka ga an samu matsala ba karama ba.
To likita, banda gwada masa wasu kalan abinci da ba nonon uwa ba, shin akwai wasu dabaru da ya kamata iyaye su yi kafin yaye yaro?
Akwai dabaru. Na ɗaya, akwai sinadarai da ya kamata, misali a ce abinci mai gina jiki. Za ka ga wani yaron kusan abin da ake ci ba wai abinci ne mai gina jiki ba, sai kasance dangin abin da turancin za a ce carbohydrate ne kawai. To amma lokacin da za a fara yayan nan, to ya kamata a fara lissafin yadda za a yi, ya kasance abincin da yaron nan zai ci abinci ne wanda yake a turancin da ake balance diet kenan. Akwai gwargwadon nau'in protein da na nau'in maiko da sauran sinadarai irin na su vitamin da sauransu. Na ba yaro a hankali a hankali, yana ci yana samun isasshen lafiya, kuma yana girma yadda ya kamata ya zama kafin a ci zana tsaye da nono din ya zama ya kasance a kan abincin. Wasu yaran ba su saba da abinci ba, dare ɗaya za a ci da ci da su sai nono a dora a kan abinci, sai kasance abinci ma ba su lafiya ciki ba, sai zama dalilin samun matsala.
Na'am. To likita, wasu ma sukan ce wai daga yaro ya kai wata shida duk abin da zai sha a nonon uwa ba wani amfani yake ma saba, ko kuma idan ya haura wata shidan nan wato kawai dai yana sha ne don sabo, ba shi da wani amfani. Shin da gaske no daga wata shida nonon uwa ba shi da amfani a jikin yaro?
Wannan ba gaske bane, kuma masu wannan magana ba su da wato a likitan ce ko kuma a jinan jama, ba su da wannan hujja, kawai dai ya ci fadi ne mutane, kowa ya bude baki ya magana ya tsaran shi, amma babu wani hujja akan wannan.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu huta lafiya, kuma da fatan za a bi shawarwarin da likita ya bamu.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.